This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani sarauniya Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu a duk inda kuke a ko ina a lokacin da kuke bukata a sashin mu na voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Kabara ne a shirin mu na safiyar yau Juma'a 16 ga watan October shekarar 2015. Sannan ina tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu fara da kanun labaran duniya.
Ya kace mutane su sai wallahi da yaran matasa matasa haka.
Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ce Palestinawa su daina yayata karere game da kasar sa. Shugaban Alpha Conde na kasar Gini kuma ya doshi lashe shugaban kasar da aka yi a kasar a ranar Lahadi. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta jefa wa 'yan tawayen Syria taimakon alburusai da kayayyaki ta jiragen sama.
Irin barna kuma bam yayi a Maiduguri.
Ya kashe mutane sosai wallahi da yaran matasa matasa haka. Sun kai nawa ne mutanen? Mutanen da suka mutu wannan yana gani a takance.
To ko gudano ne za mu ji a cikin rahoton. Kungiyar Fulani ta Miyatti Allah ta maidawa ta Yarabawan Afinifere martani game da wa'adin barin yankin Yarabawa.
Bafulatani yana da ƴancin ya je ko ina da ya ga dama, kamar yanda dan uwansa bai rabe ko Anyamiri ko ma dan Ibibio ne ko dan Ijo.
To dai za a ji a cikin rahotannin namu. Shirin lafiya uwar jiki ma yana tafi, amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ce a shirye yake gana da shugaban Palestina Mahmoud Abbas domin kawo ƙarshen tarzoma, amma kuma ya ce tilas shugaba Abbas din ya kawo ƙarshen abin da ya kira ƙarerayen da yake yayatawa game da Israela. Ya ce a shirye yake gana da shugabannin Laraba da shugaban Palestina domin kawo ƙarshen tsokanar faɗa. Musamman Prime Minister na Israela ya buƙaci Falastinawa da su daina yayata jita-jitan cewa Israela tana da niyyar kwace gabashin birnin Quds da masallacin Al-Aqsa. Haka kuma Mr. Netanyahu ya yi kace-kace da Falastinawa akan ƙaryar cewa jami'an tsaron Israela suna yi wa Falastinawa kisan gilla. Ya ce Israela na yin duk abin da wata gwamnati za ta yi na tunkarar mutanen da ke kai hare-hare da wuƙaƙe suna karkashe mata mutane. Wannan zargi dai ya fi mai da hankali ne akan wani yaro ɗan shekara 13 Bafalatsine mai suna Ahmad Mansara wanda ya soke yin Isra'ila guda biyu a ranar Litinin a birnin Kudus. Hotunan gidan talabijin sun nuna yaron yana kwance a titi jina-jina, jini na fita daga kansa kuma ƙafafuwansa sun murɗe bayan da wata mota ta kaɗe shi a lokacin da yake ƙoƙarin arcewa. Shugaban Falastina Mahmoud Abbas ya zargi yin Isra'ila da laifin yi wa yaron kisan gilla. To amma kuma ita Israela a jiya Alhamis ta nuna wani faifan bidiyo da ya nuna yaron yana zaune a gadon asibiti da bandeji a kansa yana cin kayan kwalama yayin da likitoci Yahudawa suke masa jinya. Mr. Netanyahu ya ce irin waɗannan ƙarerayen ne ta hazga Falastinawa suna ta kaiwa 'yan Israela hare-hare har ma suka kashe 7 suka kuma raunana fiye da mutum 20. Ya zuwa yanzu dai sojoji da 'yan sandan Israela sun kashe Falastinawa 31. Nan ba da Juma'a ba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ya yi bulaguro zuwa gabas ta tsakiya a wani ƙoƙarin kwantar da hankula.
Bisa ga dukkan alamu, shugaban ƙasar Gini Alpha Conde ya doshi alamun zaben shugaban ƙasar da ake yi da ake ta rikici a kansa bayan ga babban ɗan takara na abokin hamayyar sai ya janye daga zaben. Bayan da aka kirga kashi 80 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi a ranar Lahadi, shugaba Conde ya doshi lashe zaben da gagaruman nasara. Yau Juma'a da daddare ake sa ran za a bayyana sakamakon zaben daga sauran mazaɓun ƙasar. a ranar Laraba babban abokin hamayyar shugaba Konde ya janye daga zaben yana mai fadin cewa zaben yaudara ce kurum. Ba a dai tantance ba dada ko janyewar tasa za ta sa a yi zaben fidda gwani. Jiya Alhamis kungiyar da ke hankoran kare haƙƙi da ƴancin jama'a na Human Rights Watch ta yi kira ga jam'iyyun ƙasar da su kai zuciya nesa domin kaucewa tarzoma. Kuma ta shawarci jami'an tsaro da su shiga tsakani domin hana barkewar tarzoma. Kasar Guinea dai tana cikin wadda take da tarihin tarzomar siyasa da aka danganta da zaman dardar tsakanin kabilun kasar, a yayin da a baya an kashe mutane da dama a arangumomin da aka danganta da bayan zabe.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce jefo alburusai da sauran kayayyaki ta jiragen sama da ta yi sun yi nasarar jigilarsu ga dakarun larabawan Siriya. Waɗannan kayayyaki an yi niyyar kaiwa wata ƙungiyar 'yan sunni a arewa maso gabashin Siriya waɗanda ke fafata da dakarun ISIS a wani yanki da ke arewacin Siriya, wato yankin Raqqa inda 'yan ISIS ɗin ke da ƙarfi sosai. Jiya Alhamis wani jami'in Pentagon ya ce rundunar sojan Amurka ta yi imanin cewa jigilar kayayyakin sun kai ga ƙungiyar ƙawancen larabawa da aka yi niyya. Tun da farko wani mai magana da yawun Pentagon Peter Clark ya faɗawa manema labaru cewa tana yiwuwa wasu daga cikin kayayyakin da aka jefo daga jiragen sama sun faɗa hannun wasu ƙungiyoyin ciki har da ƙungiyar Kurdawa. Daga baya ne kuma jami'an tsaro suka gabatar da wata sanarwa cewa kayayyakin ba su faɗa hannun wasu ƙungiyoyin ba.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce zai jinkirta janye sojojin Amurka daga Afghanistan waɗanda aka shirya janye su a baɗi don Allah ya kai mu. Ya ce zai jinkirta ɗaukan wannan mataki a saboda irin galabar da 'yan ƙungiyar Taliban suka samu a ƙasar, galabar da Amurka ba ta yi zato ba. Jiya Alhamis shugaba Obama ya yi wannan furuci a fadarsa ta White House. Ya ce za a bar sojojin Amurka 9,800 su ci gaba da kasancewa a Afghanistan har zuwa ƙarshen wannan shekara, kafin a rage yawansu zuwa 5,500 zuwa lokacin da zai sauka daga kan karagar mulki a watan Janairun shekara ta 2017. Shugaban ya ce aikin sojojin Amurka a Afghanistan zai ci gaba da kasancewa ɓangarori biyu, ba da horo da kuma gudanar da shirye-shiryen daƙile ayyukan ta'addanci. Ya ce har yanzu sojojin Afghanistan ba su yi ƙarfi da ake buƙata ba, kuma ƙungiyar Taliban tana samun nasara a wasu yankunan karkara kuma tana kai munanan hare-hare a kan birane. To amma ƙungiyar Taliban ta caccaki shirye-shiryen sojojin Amurka da na ƙungiyar ta tsaro ta NATO na faɗaɗa lokacin kasancewarsu a Afghanistan da aka ba da rahotonsa. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wace irin barna bom din da ya tashi a masallaci a Maiduguri yayi? Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu gare ka.
A daren jiya ne aka samu tashin wasu tagwayen babumai a wani masallaci da ke anguwar Mulai, anguwar da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri, wanda ya sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma raunata wasu da dama. Wannan tashin bom din da ya zo ne bayan kwana biyu da aka samu tashin wasu babumai a anguwar Sajeri, wanda ya sanadiyar wasu mutane guda 4 da kuma raunata guda 13. Sai dai wannan bom da aka ce ya tashi a wata masallaci a anguwar Mulai, ana zaton cewa an ajiye shi ne, aka kuma tada shi daidai lokacin da ake sallar magariba. Ga ma dai irin abin da ɗaya daga cikin mazauna wannan anguwa da kuma suka yi jigilar majinyantar da wannan bom ɗin ya raunata zuwa asibitoci ya shaida min ta wayar ho kamar haka.
Daga wani masallaci ne abin ya faru?
Masallaci anguwan mu kaɗan dai ta wancan gefe kafin kamar za ka tafi ta hanyar sojoji wajen cikin fayin da anguwan ne.
Wajen Mulai ɗin?
Eh, a Mulai ɗin.
Eh, ya kashe mutane ne bom ɗin?
Ya kashe mutane sosai wallahi, da yaran matasa matasa haka.
Sun kai nawa ne mutanen?
Mutanen da suka mutu wannan yana gani a takance wannan da sun kai kamar mutum 10 wanda suka rasu. Da wanda suka ji rauni ko wanda suke mutu ba dan sama-sama, amma yanzu ɗin Red Cross yanzu sun zo da wannan motar su da sun doka sun tafi, yanzu akwai tsoron mota biyu suna kan jibawa.
Lokacin wannan sallah ne magariba ne ko isha ne?
Eh, dai dan sallan magariba sai an yi darasa sauriya ana na biyu ne sai abun ya tashi. Bayan kamar minti biyu waka ba zai kai biyu maje, kawai sai ga jama'a suka taru mutanen da suka ji ciwo har masallacin ya rushe akan wayansu da sauransu suna taimakawa a bayan suna taimakawa aka ce gwamnatin ya saki amsawa to yara matasa da sauransu a goyen suka kare a goyen suka ji ciwo to wallahi yanzu akan matasan da ni da kai na ma mutana na bibi matasa ya kai yara guda 15 na cikin mutana gwamnati tiri wogan na taimaka musu na kai su cikin general hospital imaji
wai kamar ajiwa kai aka tafi ko a cikin masallaci
yawa ye ajiwa ne aka yi aka tafi aka ce ta daya cikin masallaci da kuma gidan bakin shi mun shiga masallacin aka ajiwa
a wayan kwanakin nan dai ana cigaba da samun matsala ne na hare-hare musamman ma a ƙauyuka ko kuma mashigan gari kamar yadda goni da ya fito daga garin Goza ya shaida mun cewa
wallahi an boko haram nan sai mana ta ji a Goza ne kuma yin kamar mutane da dare kuma mana mutane yanzu
ne da nan sun ga mutane
a cikin garin Goza mutane
sun ga mutane
a cikin gwa blabli
yaushe da abin ya faru
a Goza sai karan jiya
da dare ne ko da ranar ne
da dare ne da dare ne ta dutse suka soko
okay suka soko ta dutse ne su shiga gwanin mutane su yanka
eh sai sun yanka da dare mata kusan uku da yaro da kuma maza guda biyar
duka yanka mutane tare dai gaba daya
a yan kwanakin nan dai ana cigaba da samun matsalan hare-haren kunar bakin wake da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma wasu rahotanni da ke fitowa daga ƙauyuka wadanda ma ke nuni da cewa ana cigaba da samun matsalan hare-haren wanda ake kyautar cewa ayan kungiyar Boko Haram ne ke kaiwa musamman ma ga mazauna wadannan ƙauyuka har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto dai babu wani bayani game da adadin mutanen da suka rasa rayukansu ko kuma suka jikata sakamakon wadannan bumabumai Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to kungiyar Fulani ta Miyati Allah a Najeriya ta maida Yarabawan Afenifere martani game da wa'adin barin yankin Yarabawa da aka bada wanda hakan ya faru a ƴan kwanakin nan wakilin murya Amurka ko wakiliyarmu Madina Dauda ta aika mana da wannan rahoton
Yarabawa a jihar Ogun din sun bayar Fulani makiyaya wa'adin ne a sakamakon zargin cewa su ne suka kama tsohon sakataren gwamnatin tarayya Ulufalaye suka yi garkuwa da shi Yarbawan sun ba da wa'adin makonni biyu. Alhaji Muhammadu Kirwa Ardunzuru shine shugaban kungiyar Fulani na Miyati Allah a Najeriya.
Babban martanin da muke son mu maida muna son al'ummar Yarbawa su san cewa Olufalaye ba shugaba ne na Yarbawa kawai ba. Ya taba zama sakataren gwamnatin tarayya a Najeriya kuma wanda ya mulki kowace kabila ne a Najeriya. Sannan batun cewa a koro wani daga kudu zuwa arewa. Muna ganin ba abu ne wanda zai haifar maka sannan da mai ido ba abu ne wanda zai jawo wasu matsaloli waɗanda tunaninmu a Najeriya yanzu ba shine gaban mu ba domin inda ma ake da matsaloli kokarin ake a gaggyara a dunke su domin a samu zaman lafiya a Najeriya wannan gwamnatin da ta zo yanzu kokarin take ta samu mu mutanen Najeriya zaman lafiya don shine babban jarin su
shi ma dattijan Fulani Muhammadu Dodo Oroji Yayi tsokaci akan batun tare da kira ga majalisar ƙasa ta wani abu.
Wannan abun da ake yi abin ban takeici ne a Najeriya kamar a matsayin ƙasa ta Najeriya ba wani mutum da ya ce ai wannan ba dan jiha kaza bane wannan dan wuri kaza ne duk dan Najeriya ne wannan ba daidai bane. Ina kira ga Najeriya kuma ga waɗanda suke rike da iko na Najeriya kamar irin yan majalisa ya kamata su tsaya akan wannan abun su tabbatar da cewa duk wani wanda zai faɗi irin wannan magana ya taka doka kuma a hukunta shi
amma ga ƙwararre a harkar tsaro Brigadier Sale Bala mai ritaya ya ce akwai mafita
Najeriya fa ta zama kasar mu gaba daya ya kamata mu manta da zancen kabilanci da aqida ba Fulani yana da ƴancin ya je ko ina da ya ga dama kaman yanda dan uwansa bai rabe ko anyamuri ko ma dan ibibiyo ne ko dan ijo yana da ikon ya je ko ina ya zauna ya ji dadin sa yayin mu'amala amma kuma dole ne ya mutunta al'ada da addini da aqidan mutanen da yaje ya zauna cikin su saboda haka dole ne manya da mu kanmu na tsakatsakiya da na ƙasa da mu mu yi kokari mu ka furuci da zai hada kanmu a ƙasar nan
mun dade mun zauna da Yarbawa muna mu'amala suna tare da mu a arewa muna tare da su a kudu kuma babu hun mai jin dadin nagge kaman bai rabe dan shi fa har fatar ta yana ci saboda haka ni a zatona wato abu ne da ya faru ba a yi zurfin tunani akai ba
a wani abu mai kaman daukan mataki a jiya ne majalisar wakilai ta bada umarni wa gwamnati a yi wa Fulani makiyaya burtuloli domin magance yawan rigingimu tsakanin makiyaya da manoma da a halin yanzu ke neman mamaye shiyoyin arewa har ya zuwa kudancin kasar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
fitina ba sun kashe ba har yasi ba
kar a manta ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ku kun san irin illar da ke tattare da lafiyar wanda yake yin aiki ba ji ba gani? Asusun Ford da cibiyar ta ke nan Amurka tana ci gaba da bada gudunmawa wajen inganta lafiyar mata da yara. Za mu dubi yunkurin bayanan da ta yi a kanin Najeriya na faɗakar da jama'a irin illolin da ke tattare da yi wa yarinya aure tun kafin ta gama kosawa yadda ya kamata. Abubuwan da za mu duba kenan a yau a wannan fili na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A ƙoƙarinta na ba da gudunmawa wajen inganta lafiyar mata a Najeriya, gidauniyar Ford da cibiyarta ke birnin New York nan Amurka ta ɗauki ɗawainiyar shirya wani fim domin ko kuma wasan kwaikwayo domin wayar da kan jama'a dangane da haɗura da kuma illolin zubar da ciki musamman ga yara mata da kuma matsalolin da auren wuri ke haifarwa ga rayuwar mata, aurar da mace tun kafin ta gama kosawa, wadda aka fi samu a arewacin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari yana ɗaya daga cikin 'yan jarida da aka gayyata wajen wannan hidima. Ya aiko mana da rahoton cewa fim ɗin ko kuma wasan kwaikwayon na tsawon mintoci 90 ya kunshi illolin rashin ilimi ga yara mata, wanda shine babban dalilin da ke ƙara matsalolin lafiyar iyali. An kaddamar da wannan fim ɗin ko kuma wasan kwaikwayo ne a Kano bayan da aka kaddamar da shi a birnin Lagos. Ɗaya daga cikin likitocin da aka gayyata ita ce Dr. Zainab Datti Ahmad, likitar mata a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano. Mahmud Ibrahim Kwari ya samu damar zantawa da ita bayan an gama nuna wannan fim ɗin, inda ta fara bayyana yadda irin waɗannan tarurruka za su taimaka wajen rage mace-macen yara da mata a lokacin haihuwa.
Assalamu alaikum. Tabbas irin waɗannan tarurruka da ake yi za su taimaka ƙwarai da gaske. Na farko shine kaga taron nan an gayyato abokan aiki irin kamar ku. Ku ne wanda kuke yada maganganun labarurruka, wato da information ga duniya gabaki ɗaya. So da akwai abu da za a iya faɗi ta hanyoyi da mutane za su iya taimaka wa kansu, su taimaka wa iyalansu, wanda ku za ku yada. So idan mutum ya ji zai iya ɗauka. Kaga wannan babban abu ne, hanya ce babba da zai iya taimakawa ta rage waɗannan mace-mace na ƴaƴa da mata a lokacin ciki, haka zalika yara kuma wanda suke ƙasa da shekara 5. So na hanya ta biyu kuma shine wasu mutanen ma ba su san ma kan cewa da akwai wata matsala ba, ko kuma idan mace tana da ciki ai dama an ɗauka, a'a, ai kafar ta ɗaya na duniya ne, tana kan siratsi, dama za ta iya mutuwa. Mutuwa ba wani abu bace da mace da take da juna biyu. Amma kaga a yanzu da aka yi maganganun nan an nuna kan cewa bai kamata a ce mace tana yin kamar haƙƙi ne zan ce, ko kuma wani abu ne da Ubangiji ya bata ikon ta yi, wato ta ɗau ciki ta fi kawo ɗa ko ɗan adam duniya. Bai kamata a ce mace ta wahala ko kuma a ɗauke ta kan cewa ai hanya ce, ko ki kashi duniyan ko ke ki rasa kanki ba.
Wani abu da wato bincike ya nuna kuke ta faɗa ko da yaushe yana taimakawa wajen irin wannan nakasa wuri yayin haihuwa ko a rasa uwa ko ɗa shine talauci, musamman in kika je yankunan karkara, gami da kuma babu abin da kuke cewa health facilities a yankunan karkara. Misali idan misali kafofin yaɗa labarai sun ce akwai illa kaza, akwai kaza, a kar'ai kaza, kar'ai kaza, wani kaza din ko yin kaza ko kar'ai kaza din yana buƙatar kuɗi kuma babu, ya zai kina?
Tabbas talauci an ce shine babbar cuta tafi komi, saboda kana ji kana ganin baka da lafiya amma baka da halin da zaka iya ɗaukan nauyi. So shi yasa a koda yaushe me muke magana shine to a tallafa wa mata, ba sai mace ta je tana wata babbar sana'a ko ta zama likita ko ta zama nurse ko ta zama aikin radio, ba za ta samu abin da za ta iya daukan makanta nauyin kanta ba. Mun san mata da suke aikin kuli-kuli, amma suna da wato means, wato halin da za su daukan nauyin kansu ta wannan sana'a. So women empowerment is wani abu ne babba mai muhimmanci da zai tallafa wa iyayenmu da kannanmu da matayenmu wanda za su iya daukan nauyin kansu. Kuma ta wajen yin hakan, cikin nufin Allah, za ka ga za a iya alleviating poverty ga waɗannan mata, wato da yaran mata. Sai na biyu kuma ilimi. Kowa ya sani ta hanyar ilimi shi ma za ka iya samun abin da za ka yi, halin da za ka iya ɗaukar nauyin kanka. So tabbas mun tabbatar kan cewa rashi, wato poverty, shi ne babban illa. Amma hanyoyin da za mu iya shi ne mu ilimantar da 'ya'yayenmu, kuma gwamnati za ta iya taimakawa ta yadda za ta ba da ilimin nan ta sauƙi ko ma free, wato banda biya. Kaga idan an ilimantar da 'ya'yan nan, su kuma za su samu su je su sana'o'i da aiki da zai samo musu abin da za su iya daukan kansu. So kowa yana da abin da zai iya taimakawa ta wajen wato kawo ƙarshen wannan matsala babba da take addaban mu.
Kokawa da mutane suke yi da ɗabi'un wasu daga cikinku, likitoci, likitocin ma kansu ba a ta ƙananan ma'aikatan kiwon lafiya. Misali mutum ya je akwai yanayi na kyara ko yanayi na rashin ma ka je ka tarar ma an asibitin gwamnati ne ba kowa. Hatta wasu asibitocin da ake biya ma za ka tarar da cewa sai ka je ka yi awa ɗaya biyu uku ba a saurare ka ba da sauransu. Wannan kuma in aka sami yanayi mai tsanani yana galabaitar da mace mai naƙuda ko kuma ta rasa ranta ko ta samu nakasa. Baki ganin ke ma kuma kuna taimakawa a matsayinku na ma'aikatan kiwon lafiya wajen rashin rage adadin mutanen da suke mutuwa saboda haihuwa ko kuma suke shan wahala?
Tabbas, kamar yadda ka faɗi ɗin nan yana daga cikin wato delay da ake faɗi wanda suke kawo mutuwan mata lokacin da suke da juna biyu. Wannan shi ne delay na ƙarshe, wanda shi ne na kan ce a kodayaushe ya fi kowanne illa. Saboda me yasa macen nan ta iya kawo kanta asibiti, wataƙila ta ma zo ta da wuri, amma ta zo ta asibitin nan ya kasance ko a ce ba likita ko kuma likitan ya tafi wani yin wani abin. So kamar yadda ka faɗi, ba zan iya tsayawa kowane likita in ce ga halin shi ga yanda yake ba, amma akasari abin da ke faruwa shi ne ba wai likitocin ne suke ƙin yin aikinsu ba, ba za a basa wanda suke da bad halin haka ba. A'a, babu su isassu da za su iya ɗaukan nauyin duk matsalolin ne. Wataƙila sai ka kasance likita nan shi kaɗai ne ko nurses biyu ne a labor room ɗin da suke ɗaukan haihuwar mata 10 a rana. So kaga shi kaɗai ba zai iya ɗaukan wannan, ba zai iya wani aiki gaba ɗaya ba. Saboda me ya ja haka? Da akwai ƙarancinmu, da akwai ƙarancin likitoci a Najeriya ƙwarai da anya. Kuma abun mamakin shi ne da akwai likitocin suna yin karatun, amma sau da yawa saboda neman greener pasture da ake cewa, wato gunda ifi kyau, sun fice ƙasashen waje. Likitocinmu na Najeriya da suke ƙasashen waje da yawansu suna da yawa. So kaga, amma me ya jawo haka? Gida fa gida ne, amma in baka samu abin da kake so a gidan nan ba za ka fita da waka nema.
To yasa me yasa irin ku ba ku musu kuɗi ba tunda ku kuna zaune?
Aito, abin da ke faruwa shi ne a can, kamar yadda na kira shi greener pasture, wato an ba su wani abin da ya fi inda yadda suke samu a gida. So da a ce a gidan za a kyautata wa likitocin na gidan, a ba su albashin da zai ise su ya kasance kan cewa ba za su buƙaci wani abu ba. I putting in place, wato a saka kayan aiki da za su aiki da shi. Ina tabbatar maka kaɗan ne daga cikin waɗanda suka tafi nan za su tafi.
Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America. Haka ne, lokaci ya yi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen. To, likita da alama ba suna.
To.
Amma ta fito ne daga Kaduna.
To.
Tambayar kuwa yace ko kuma tace shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani hurjanjan ba hutawa yanda ya kamata?
To indai mutum na aiki hurjanjan yanda malamin yace ko malama ta ce ba hutawa, to akwai illoli da yawa, domin mutum na haka kage mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yanda ya kamata.
To
wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa, domin ya kamata kowa ya kamata samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa 8 7 zuwa 8 kowa rana. To mutum bai haka kuma yana da wadansu abubuwa, to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini, su ciwon zuciya, wadansu ma su kan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki, domin shi wannan acid din da ke wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwa da ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyamban ciki ya rinka karuwa, wadansu ma har su za iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai wannan lokaci mutum yake na iya samun wahala ma wurin suna da matarsu, duk wadannan na iya faruwa Hajiya.
Wato dai cututtuka kala-kala
domin rashin huta, domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi inda Allah ya muke nan.
To
kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan, to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci din nan, baccin nan kala-kala kashi-kashi yake.
To likita, gashi mun dauko bayani game da illar da ke tattare da rashin hutawa mutum yayin ta aiki ba ji ba gani, amma naga alaman lokaci ya fara daga mana hannu. To a saboda haka idan Allah ya kai mu a makon gobe za mu dubi kaman a ce wanda nauyin jama'a ya rataya a wuyan shi, wato kaman shugaban kasa, wani shawara ko kuma me kake ganin ya kamata a su yi na ganin sun huta?
To Hajiya.
To a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To Allah ya kare mu da lafiya. Yanzu kafin mu yi sallama bari mu koma ga takaitattun labarai. Amma
shugaban kasa kirin Alhaji Muhammadu Isu yace kaga da take dinan namu 37 da muka yi rani adalcin da suka gura mini ni cikin duniya ban san abin da zan yi musu ba. Rai nazari.
To ga takaitattun labaran. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya ce a shirye yake gana da shugaban Falastina Mahmud Abbas domin kawo ƙarshen tozoma, amma kuma ya ce tilas shugaba Abbas ɗin ya kawo ƙarshen abin da ya kira ƙarerayen da ake yayata game da Isra'ila. Bisa dukkan alamu shugaban ƙasar Gini Alpha Conde ya doshi lashe zaben shugaban ƙasar da ake rikici a kansa bayan da babban abokin hamayyarsa ya ce ya janye daga zaben. Bayan da aka kirga kashi 80 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi a ranar Lahadi, shugaba Conde ya doshi lashe zaben da gagarumin nasara. Ma'aikatan tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce ta jefo taimakon alburusai da sauran kayayyaki ta jiragen sama da ta yin sun yi nasarar jigilarsu ga dakarun Larabawan Siriya.
To da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirin, sai kuma an jima da hantsi za mu sake da ciki har da somin tabin da kuka ji na maganar a Niger na maganar ƴan majalisa da ba za su yi takarar tantance gwani ba. Kafin mu sallama din muna taya Grema Bukar murna babban darakta a kamfanin sadarwa na amfani a jamhuriyar Niger murnar ɗaurin auren ƴarsa Jumram da kuma angwanta Usmana Amadu Maiga wanda za a ɗaura a yau Juma'a a kofar rediyo amfani a birnin Yamai. Da fatan Allah ya sa a yi taro lafiya ya bada zaman lafiya. A madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da kuma jagorar shirin ta yau wato Julie Lesser Gresham, sai injiniya mu na yau Jimmy, ni Usman Kabara daga Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.